Watan jama'a, barkanmu da zuwa a Ken Life Radio Ministry. Ni Bashiru na samu kai kawo muku wazi a wannan lokaci. Sunana Bashiru na samu. Jama'a, kafin mu fara da komai, ya kamata mu yi addu'a. Sai yasa ana maka addu'a. Ina ma Allah roko ya gyara maka bukata, Allah ya gyara maka zamanka, Allah ya baka lafiya, Allah ya sa maka albarka da abin da kake yi. Maganan Allah da kake jinga, Allah ya sa maka albarka da shi. Allah ya barin ka ji kai wani abu mai kyau da shi. Allah ya kuma bude maka zuciya, ya kuma baka ilimi saboda maganan Allah ya zama muna amfani. Da sunan Yesu Kristo nake wannan roko. Amen. Hallelujah. Yau kuma za mu karanta littafi daga Luke chapter 17 verses 11 to 17. A wata rana Yesu Kristo na tafiya a kasan Jerusalem. Sai ya kuwa ya zo ya bi Galilea da kuma da kawayensu kasansu. Da lokacin yana tafiya sai ya zo wannan gari Galilee, sai ya gin wani kuturu da danwayensu dukansu kaman goma. Da suka gan Yesu Kristo sai suna binsa, yana kiransu, yana ce masa, Yesu Kristo, idan mai gida ka ji muna taushe. To zai ji haka sai ya kuwa saya ya tambaye shi, za ku samu lafiya ne? Suka ce, eh malam, dan muna so mu samu lafiya ne. Sai ya ce musu, ku dawo ku je wurin malamanku ku gara musu kanku. Da bayan sun ka dawo, za su sai suka gan kaman sun samu lafiya da kuturun da suke da shi. To da suka gani haka, sai gudan ya dawo ya zo wurin Yesu Kristo, ya yi masa sujida, yana ma Allah godiya, yana kuma murna mai karfi. Mutum abinda ya faru nan ya masa dadi sosai. Da bayan yana ma Allah godiya, yana ma Yesu Kristo godiya, sai ya tambaye shi kaman an ji kaman mutane goma ne na ba su lafiya. Ina sauran? To da bayan haka binne ya kamata mu koya ne, kullum Allah na muna wani abu. Allah na muna wani abu mai cirici. Allah na muna wani abu da ya fi da komi. In ka tashi da kai kwana, bayan ka tashi sai ka san kaman Allah ya yi maka wani abu mai kyau. Babban abu ne ka tashi da lahiya. Ba kowa ke samu haka ba. Kai kuwa nan ka tashi ba abin da yi maka, baka da ciwo, baka samu wani abu ko wani wahala ba, sai kai kuma ka yi ma Allah godiya. Wannan ya fi. Allah na so mu yi masa godiya da abubuwan da yake muna. Yana gyara muna bukata, yana duba mu wuraren da muke zuwa, tafiya mu wurin aikin mu. Muna tafiya wani wuri ne, muna zama da wani wuri ne, abinda muke yin duka Allah na duba mu, Allah na ciyaye muna. Shi Allah shi ke doke, shi ke ganin abinda waɗanda ba su so ba su batun kanan, Allah ke ganin su, shi yana baka lafiya ne. Da bayan haka abinda ya kamata ni da kai mu yi ne, mu yi ma Allah godiya abubuwan da Allah ya muna. Na biyu kuma, ya kamata ni da kai mu neman Yesu Kristo wurin da yake da shi duka, ya kamata mu kuma mu zo wurin shi. In Yesu Kristo bai shiga wannan kasa ba, wannan mutum ba za su samu lafiya ba. So suna da wannan ciwo sakaru da yawa, amma lokacin da suka gamu, suka tare da Yesu Kristo, suka gama shi, suka ce masa, Yesu Kristo, ji muna taushe. A lokacin suka samu lafiya. kana da wani ciwon da ka zauna da shi, kana da shi tun sakaro nawa, zo wurin Yesu so, ka yi imani, sai ka yi addu'a da Yesu so. In ka yi haka za ka samu lafiya ne. Yesu so yana nan, wanda za ka zo wurin shi duka, wanda za ka yi tuba da zunubanka duka, wanda za ka zo ka ce ma Yesu so, ni na zo wurin ka ne, ga wahala na ne. Wanda za ka ce ma Yesu so, wani abu duka mai shi zai samu abin da yake so ne. Don ya zo cikin duniya saboda mu. Saboda mun da ba mu da komai, mun da ba mu da kudi, mun da muna da wahala cikin wahala, saboda mu ne Yesu so ya zo. Aboci nan kana ji na, yo, ga anya ma ya zo, ga anya ya bude. Kai kuma ka zo wurin Yesu Kristo. In kana so ka zo wurin Yesu Kristo, ya kamata ka yi wani addu'a. Amma sannan ka yi wannan addu'a kuma sai ka sani kaman kai kana da zunubi. Da zunubin da kake da sinka na babanmu ne, ya fara tun da ma ne a lokacin kakanmu Adamu da matansa da bayan Allah ya sa musu a cikin wannan gona, yace musu su ciyayata su noma su suna zama tare da Allah da lafiya. Da bayan maciji ya zo cikin wannan gona, yace ma matan da Adamu su ce in Allah ya ce ka ku ci kowane itacen da ke cikin gonan, si ni matan shi ya ce ma sitani kama mun yi mu ci kowane itace, amma wanda ke tsakanin itacen ni tsakanin gona ne ba mu yi mu ci. Domin Allah ya ce kai mu ci, da in muka ci mun mutu. Maciji ya ce ma matan Adamu kaman ba da ka mutu ba, amma Allah ya sani ka ci da ka zama kaman Allah ne. To matan ya ji haka su ya ci, sai ta ci wannan yayan, ta kai ma mijinsa kuma shi kuma ya ci. Irin yayan itacen da suka ci sai ya zama musu zunubi. Da bayan Allah ke zuwa sun tayi sun boye, sun ji kaman Allah na zuwa suka boye, Allah ya tambaye su, na kuke ko kun kuwa ci da yayan da nace kai ku ci? Adamu ya ce ma Allah, kaman matan da ka bani nan ita ta bani sai na kuwa ci. Da Allah ya tambaye matan na menene wannan kai? Matan ta ce ma Allah, kaman maciji ya lura ni. Allah ya ce ma maciji, saboda abin da kai da ciki da ka tafiya, shi yasa maciji ke tafiya da ciki. Ya ce ma matan kuma, saboda abin da kai nan da azaba zaka afe yaya, shi yasa mata ke gajiya sosai sannan ku afe. Ya kuma ce ma Adamu, saboda kai an sin mai kasa, daka da zufa daka ci abinci, zaka yi gajiya sosai sannan ka samu abinci ka ji. Shi yasa maza kuma muna gajiya sannan mu samu abinci. Da wannan zunubin da suka yi da Allah, si zunubin ga ya kama mu duka. Da bayan haka ya cire su a cikin gadin nan, har yanzu ba mu san wurin da gadin nan yake. Domin zunubin mu ya tare mu da Allah. Wannan zunubi ne kake da shi. Ba abinda kake yi da kanka ba, Allah na dubanka da kan wannan zunubi ne. Sai shi yasa Allah ya ce muna, kaman kowa na da zunubi. Indai kai kakan Adamu ne kana da zunubi, kafin ka zo wurin Yesu Kristo sai da ka nuna masa zunubinka, a ce ma Yesu Kristo mini gafani da zunubi, da bayan haka haka za a gafa maka sannan ka zama Christian. Kafin ka yi wannan addu'a, Allah ya gafarta maka, sai dai ka nuna da wannan, sai ka sani kaman kai kana da zunubi, ka kuma sani kaman da zunubi ba ka yake shiga aljanna, amma la jahannama ne zaka shiga. Shi yasa an ka zo ka tuna mai Yesu, ka sani kaman da zunubi ba ka shiga aljanna, ka kuma sani kaman saboda zunubi Allah ya ake shi ya zo cikin duniya. In ka san haka, da ka yi addu'a, da ka ce ma Yesu Kristo, taimake ni ka ji mini taushai. Amma ba ka san haka ba, ka tama kana wani abun ka, akwai wani rayuwa da kake cikin, saboda haka za ka shiga aljanna, wannan ba gaskiya ba ne. Ba wanda zai yi haka, duka mutane Allah na gansu kamar yan zunubi zunubi ne. Abu na hudu, ya kamata ka kuma bude bacinka ka ce ma Allah ko Yesu Kristo ka ce masa ni na bude maka zuciya shi ka zama da ni da tare da ni da rayuwana da abinda nake da shi duka da bayan kai haka zaka samu gafura. Domin maganan Allah ya ce muna kaman ni ina saya da kofa ni na buka wanda yaji ya bude kofa zan shika ni zama da mishi in ji komai da mishi, amma wanda bai ji bai bude ba Allah ba zai shika ya zama tare da mishi ba. Kofan si ne zuciyanka, da kane kake ji na haka Allah na buka kofan ka kenan. Ka bude kofan nan sai da ka bude bakinka ka ce masa Yesu so ni ina da zunubi ne domin kakan Adamu ne kake. Ina da zunubi, na sani saboda zunubi ka zo cikin duniya. Shi yasa na bude maka zuciya na rayuwa na shika ka zama tare da ni. In kai wannan addu'a Yesu Kristo zai shika ni, zai maka gafara ne. In kana so ka yi haka sai ka yi tare da ni. Ni wane? Ina da zunubi. Na sani saboda zunubi ka zo cikin duniya. Na zo wurin ka yau, na ji magananka. Na bure maka zuciya na shika ka zama tare da ni. Da rayuwa na ka yi amfani da ni. Gobe ciya na in zama naka. Ina wannan roko da sunan Yesu so. Amen. In ka yi wannan addu'a, Allah ya yi maka gafara ne. Daga yau ka zama mutumin kirci, ka zama mutumin sabo ne. Da bayan mutuwa zaka samu lahira ne ka zama. In kana da wani abu da aka tambaya, sai ka cire namba na 0249251594. 0249251594. Wato jama'a, assalamu alaikum.